Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauraron abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Alza ta gabatar mana shirin tsuntsiya madaurin ki daya, daga baya kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirin namu sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Tsohon shugaban Amurka kuma dan jam'iyyar Democrat Barack Obama yayi Allah wadai da yanda ake gudanar da harkokin siyasar Amurka a yanzu, lamarin da ya kwatanta da mara amfani kuma abin damuwa a lokacin da yake jawabi a yau Asabar a wurin karrama da daddin dan majalisar dattawan Amurka John McCain a babban mujama'a ta ƙasa nan Washington, rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumi. Yayin da yake jawabi a wurin addu'ar bankwanin Obama yayi tambaya, yace rayuwar da muke karrama ta a wannan mako mai neman kyautata al'amura kuma su inganta, shin ba abinda muka gada kenan daga waɗanda suka samar da ƙasar ba? Yace saka siyasa da muke yi a cikin komai da yadda muke tafiyar da rayuwar mu da jawaban mu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani kwata-kwata. Haka zalika kalaman batunci da cin mutunci da yi wa mutane kage da haddasa tsano su ma din ba su da amfani, inji Obama. Bai ambaci sunan shugaba Donald Trump ba, amma Obama ya kara da cewa siyasa ce kawai mutun ya rika kiran kansa jarumi kuma mai karfin zuciya, alhali ko matsoraci ne. Yace marigayi John ya gargade mu akan haka kuma ya shawarce mu kada mu sa kanmu a cikin irin wannan dabi'ar. A nasu bangare, tsohon shugaba George W. Bush na jam'iyyar Republican ya ce McCain da tijo ne, kuma ko da yaushe yana daukar abokan adawarsa masu kishin ƙasa kuma mutane ne. Bush ya ci gaba da cewa amma shi wancan baya girmama abokan adawarsa a siyasar Amurka, lamarin da ya sha bamban a tunanin da tunanin John McCain marigayi. An gayyaci George W. Bush da Barack Obama ne domin su tuna da abokinsu McCain wanda ya sha fama da cutar daji na kwakwalwa a shekarar 2000. Bush ya doke McCain a zaben fidda ɗan takara a jam'iyyarsu ta Republican, yayin da Obama ya bashi kashi a babban zaben shugaban ƙasa a shekarar 2008. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanya hannu ko kuma ya sanar da majalisar dokokin ƙasar a jiya Juma'a a niyyarsa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da Mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da Canada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na ƙasashen arewacin Amurka, wato NAFTA a takaice. Wakilin Amurka a wurin tattaunawar cinikayyar Robert Lighthizer ya ce tattaunawar Amurka da Canada za ta ci gaba a ranar Laraba, kuma ya ce akwai yiwuwar Canada za ta karu a cikin shirin cinikayya na ƙasashen arewacin Amurka da za a sake yin shi, wanda shugaban ƙasa zai sanya hannu a ciki a kai a wannan watan Nuwamba. Mawakiltan Canada a wurin tattaunawar, ministan harkokin wajen ƙasar Chrystia Freeland ta bayyana kwarin gwiwanta, ta ce Canada za ta cimma daidaito da Amurka wanda kuma zai amfani bangarorin guda biyu. Freeland ta faɗa wa manema labarai cewar akwai yiwuwar cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawarsu da Lighthizer a nan Washington. Sai dai hirar da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi da sashen labarai na Bloomberg shi ne ya ɗauke hankali jama'a akan wannan tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada. Kotun kula da harkokin zaɓe a ƙasar Brazil ta yanke hukunci wadda ya haramta wa tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva shiga takarar shugabancin ƙasa a wannan shekara. da Silva wanda yake daure a gidan yari tsawon ko kuma zai yi wa'adin shekaru 12 a gidan yarin an same shi ne da aikata laifin cin hanci da rashawa kuma shine kan gaba a yakin neman zaben shugaban kasa na watan Oktoba a matsayin wanda yake daurin da Silva ya ce da shi babu wani laifi da ya aikata dokokin kasar Brazil sun haramta wa mutumin da aka taba daure shi a gidan yari shiga takarar shugabancin kasar jam'iyyar da Silva da ake kiranta Workers Party tana shirin daukaka kara zuwa kotun kolin kasar akan wannan hukunci da kotu ta yanke tsohon shugaba Barack Obama ya taba kwatanta da Silva a matsayin shahararren dan siyasa a duniya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Gwamnatin Trump ta yanke taimako da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya domin taimakawa ƴan gudun hijira Falastinu tana cewar hukumar ko kuma majalisar ta nuna matukar gazawanta a wannan fannin ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru a jiya Juma'a wace take cewa gwamnati ta yi nazari a kan wannan batu sosai kuma ta fahimci Amurka ba za ta iya ci gaba da bada wannan taimako ga hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da aiki da kuma raba kayan taimako ba
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefen baiwajin mai alfili ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tantiya,
madaurin ki daya.
Sauraron tsintsiya madaurinki daya assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki a saboda muhimmin rawa da shugaban addini suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma zamu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu malaman addini akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya zanta da wasu su kamar haka
nine mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagibi
kana da wani sako ga sauran ƴan uwanka malaman addinin Krista game da jawo hankalin su mabiya game da shi zaman lafiyar nan
kware da gaske ina da gudumawa da zan iya fada karba haka ƴan wana pastoci ko reverend father ko bishop ko da ma wani irin matsayi ne suke su sanar da cewa fa a ecclesia ma akwai damuwa in kuma akwai damuwa babu yadda za su iya su tara jama'a in akwai damuwa domin sai dai an zauna lafiya saboda haka nan kowani mabiyin krista musamman wanda Allah ya kira shi yayin aikin ibada ya tabbata ya ayana gaskiya ya fada gaskiya ya tsaya kan gaskiya kuma ya wa'azin salama
sunana Suleiman Muhammad imamin masallaci babban masallaci na express a Kaduna to alhamdulillah an gane matsalan yanzu muna nan muna dindinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa siyasan sai cusa kabilanci a ciki kabilancin nan shine kawo wannan ummul haba'isin tsiya amma yanzu abin fa yi sauki malaman nasu sun yi ma kristocin su aji sun gane mu ma malaman namu sun mana wa'azi mun gane wannan matsala yanzu muna ta dindinke ta kuma da alama ta kusa dinkuwa domin yanzu ko an tada wani abu ba mai motsa duk mun san tsintsiya ne madaurin ki daya domin da sarakunan su da sarakunan mu ana zama kowane lokaci da malaman su da malaman mu ana zama kowane lokaci ko wurin wani addu'a ne ko wurin taro aka je zaka ga an ce krista ya bude to musulmi zai rufa an ce musulmi ya bude krista zai rufa wannan ya nuna natsuwan nan irin da ta dawo alhamdulillah mu daure mu hada kai mu daina nuna kabilanci kuma irin anguwan nan da muka wawware mu rabu da wannan ware-ware mu dawo mu sake dinkewa ba abinda zai su sake raba mu da ikon Allah matukan za mu yi mu junan mu nasiha da gaskiya
sunana Reverend Maxwell Utema Sanda ni ne admin pastor na Christ Evangelical and Life Intervention a nan Kaduna
menene za ku yi amfani da shi wajen kiran al'umma akan bukatar zaman lafiya
wato wannan nauyin da Allah ya dora mana a matsayin malamin addini ya zama dole mu aiwatar da sakon muhimmancin kowa ya zauna lafiya. Kaga akwai matakai daban-daban na ilimantar da al'umma. Akwai na addini, akwai na boko, sannan daman da muke amfani da shi babba shi ne. Kaga masu sarauta, kabilu daban-daban na zuwa coci, mutane daban da masu rike makamai, mabiya da sauransu da ake amfani da su a ta da hankali, muna samun daman mu aiwatar da wannan. To shugabanmu kuma sai ga cewa in mun tsaya yadda maganan zaman lafiya a Kaduna yake da kuma arewa baki daya, ya zama dole mu yi yunkuri, mu yi tsayin daka, mu ga yadda za mu je lungu-lungu da sako-sako mu fahimtar da jama'a muhimmancin zama lafiya da makwabcinka. A addinin Musulunci mun gane cewa akwai hakkin da kowa ya kamata ka bashi. Ga kabilu da dama, Allah ya yi mu da bambance-bambance don mu fahimci juna ne, ba don a yi amfani da shi a cima wani buri ba. To Allah cikin ikonsa kuma ya taimake mu, mun samu muna zuwa wurin mutane mu ji ainihin menene ke kawo wannan rashin fahimtar tsakanin addinai ko kabilu, kuma mu warware bisa ga gamsassun bayanai da zai kwantar da ma kowa hankali. In kaga ga inda ga inda wannan bambancin shi da na to shikenan na gane, kai naka nan ne, ni na yadda da wannan, ba yadda da wannan ba, bai hana mu zama lafiya. So mun gode ma Allah, Allah yana ba mu nasarori kuma ana wayar da kan al'umma.
Shi zaman lafiyan nan wai menene riba, wani benefit ne, wani riba ne mutane za su samu in an zauna lafiya?
Ai babba ne, ba za ka kwatanta shi da komai ba. Ko a littafin farawa Allah ya nuna mana cewa idan dai mutanen nan hankalinsu da bakinsu zai zama ɗaya, to ba abin da za su so yi da zai gagare su yi. So bisa gaskiya haɗin kai ya fi kawo ci gaba da rabin kai. So abinda muke kokari jama'a su fahimta kenan, sannan duk kowa ya samu ya ci gaba, kowa ya samu ya je bauta ma Allah shi bisa ga yanda ya gane.
Sunana Muhammad Awal Abdullahi, ni ne limamin masallacin Ahmad Umar. Zaman lafiya a takaice watan wani abu ne wanda an same shi tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umma daban-daban, wanda kuma ya samu zaman lafiya mai muhimmanci tsakanin shi da su. Ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umman da yake ba musulmai ba, kuma ya zauna lafiya da su, ta yadda misali sakamakon irin mu'amullan da ma'ana irin ɗabi'unsa, wanda har ya sa waɗansu daga cikin ainihin waɗannan waɗanda ba musulmai ɗin ba suka koma suna musulunta saboda irin ɗabi'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu. Watan abin da yake haifar da watan matsaloli tsakanin al'umman musulmi da Kirista lokaci bayan lokaci, hakan nan farko dai akwai matsala ta watan rashin kyakkyawan fahimta tsakanin watan ainihin su musulman da kuma ainihin kiristocin ƙasan. Sannan abu na biyu akwai kuma watan wani bangare wanda akan iya samun zigi, wanda za a harzuka, ma'ana ko wancan bangaren ya harzuka matasansa ko kuma wannan bangaren ya harzuka matasansa saboda su afka ma wancan bangaren da wani abu wanda ba shine ya dace ba, sakamakon yi musu waɗansu hutubobi waɗanda ba su dace da ɗabi'an wannan addinin ba. Hutuba na son rai, domin babu abin da yake haifar da waɗannan fitintunun face son rai. Duk inda aka samu ainihin kyakkyawan fahimta babu son rai a ciki, to zaka ga an samu zaman lafiya ingantacciya kuma mai dorewa. Abin da ya haifar da son rai shine kamar yadda na faɗi baya, ana samun son rai daga wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin biyu. Dalili ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka lura kiristocin da suke zaune da manzon Allah a wancan zamanin, ko ince yahudawan da suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai waɗanda suka cutar da shi, akwai waɗanda suka mishi waɗansu abubuwa daban-daban, amma wannan bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki kiransu zuwa ga addinin ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kiran su zuwa ga wannan addinin duk da suna cutar da shi din wanda har yasa aka wayi gari suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba mutum bane mai son fitina a rayuwa mutum ne mai son zaman lafiya wanda shi yasa aka ba mu wannan addinin musulunci suna al-islam matakin da ya kamata a dauka shine ka fahimci addini na ni ma in fahimci naka in san matsayina kai ma ka san matsayinka wannan shi zai sa bazan shiga inda kai bazan shiga haƙinka ba kai ma ba za ka shiga haƙina ba idan aka wayi gari misali na san iyaka ta tsakanina da kai na san ga inda nake ko ba haka ba wannan ita ce iyaka na tsakanina da kai to wannan iyakar ta wanda take tsakanina da kai sai in tsaya ana kai ma ka san iyakanka tsakanina da ni sai ka tsaya a wannan iyaka ko ba haka bane to wannan shine zai haifar mana da zamantakekewa mai ainihin mai dorewa da kuma zaman lafiya mai dorewa babban aikin dai farko dai aikin gwamnati ne sannan kuma abu na biyu aikin shugaban sannan shugabannin al'umma ma'ana kristocin da kuma su da ainihin manyan limamai ma'ana misali malamai wannan aikin su ne amma babban aikin yana kan ainihin gwamnati domin gwamnati da ainihin limaman da al'ummanta da kristocin ma'ana fada su reverend da watan menene sauransu su ma dai suna karkashin gwamnatin ne to gwamnati ita ce za ta yi ruwa ta yi tsaki gurin haɗin kan wannan al'umma ta yanda misali in ta samu haɗin kan waɗannan bangarorin guda biyu suka samu jituwa to su kuma ta nan ne su kuma za su dinga isar da ainihin kyawawan kalamai na zaman lafiya ga ainihin al'umman da suke jagoranci
Abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawale Kara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC. Nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Masallaci ka je joci ya fito duka kun tsaya. Ku gaisa sai ku je an tashi kallau yau lafiya.
To madalla gaida Jami'a Ali. To da wannan ko muka zo ga shirin na gaba wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum ayi saurare barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Let us come out with free fair
Shugaba Buhari a taron zartarwa na APC da ya ture batun zaben yar tinke a fidda gwanin 'yan takara in banda na shugaban. Hakanan shugaban ya ba wa Prime Minister Birtaniya Theresa May da ta kawo ziyara tabbacin adalci a zaben 2019. Daraktan labarun budaddiyar jami'ar Najeriya Ibrahim Sheme ya nuna farin cikin nasarar ci gaban karatu ga fursunoni da ya jawa Najeriya samun kyautar UNESCO.
Kai akwai ma wanda ma yake ma akan layin an yanke masa hukuncin kisa kawai ya rijista yana karatun.
Hukumar jami'oin Najeriya ta buƙaci fallasa masu lalata da ɗalibai don makin jarrabawa. Sanata Kwankwaso ya ayyana neman takarar shugabancin Najeriya. Ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar dattijo a Jika da Fari Gombe, Malam Muhammad Umar Milu, da ya bar duniya yana mai shekaru 85. Cikin yayansa akwai shugaban hukumar ruwa na Gombe, Injiniya Isa Muhammad. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sardaunan Plateau da Nasarawa Janar Jarumaya Tumbu Usaini da mai martaba Sarkin Baduko Alhaji Usman Sani wanda zai kammala jawabin da ya fara makonni biyu da suka gabata. Ga mai girma Sardaunan Plateau da Nasarawa.
Sunana Jarumaya Tumbu Usaini, Lieutenant General. Retire. So don't know Plateau and Nasarawa. I condemn all the killings going on, no matter by whose side. And then all the side, Raja Bindiga, Asano Furu. Ya wanching gumno nyumu. So na suru tu nekai. Magana zama lafia. Gaske en suna suwa zama lafia. Ano su suwa madaka state nasu. Si gaske akamede ya kamata. Si magana jesorong Allah. Aku ni state. Aku hai sofia wajun. Experienced people when they see gwamnati ma kafin su zo sun gwamnati sun zane zaman lafiya tun lokacin Sardauna mun taba sami rikice ka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi sai ba federal government ma ba zai iya yi wani abu ba duk abin ne zama kawo zaman lafiya zan goyi bayan shi wannan zai kawo zaman lafiya alhamdulillah tun tun ma shawara shine kowa a samu zaman lafiya kada wani ya zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba, ko kana waje ma to zai shafe ka, ko kana wucewa ina kware ka zai shafe ka, kar dan business zai shafe ka. So kada duba bina cewa problem ne ba ata, duk wanda zai yi magana a ji shi ya zo ya yi magana a ji shi. Mu kuwa sai cewa ba mu da wani wuri ba, ba mu da wani state. In kace kasa da state din to ruwan mu ne, in mun gyara state din duk zai mana amfani. So dole mu haɗa kai, amma ta magana religion, amma ta magana siyasa, ko shi wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party, to ba zai mana amfani ba. A sa party da aka attack, ko an tabbata ko an sa da an jima za a samu opposition, an so alkici da wasu states. So dole ne dan adam ya hankuri, ya hankuri juna, in ba ka ba ba za mu je koina ba.
Shi ko sarkin Baduko ya kammala jawabin nasa ne da cewa,
jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa. Muna son mutane mu fahimci juna. Bari mu baku misali. Yanzu nan anan waɗansu watanni nan Fulani ne fa masu tallar nono, Fulani masu tallar nono kinnafa Fulani suka ce da su kai. To ka ga maganan a cewai Fulani suke kinnafa ana sanar Fulani, ba dukkan ba Fulani ne mai kinnafa. Ba kowane ba ne, akwai na ƙwarai, akwai mu ko shaluma ana samun haka nan. Babu al'ummar da zaka duba a cikin ta baka samu mutumin kinki ba, al'ummar da zaka duba a cikin ka samu mutumin banza ba. To ba za ka yi ka mutane ta kan kadanya ba, kace duk al'umma mutanen banza ne. To kai in ka kana maka zama adalci ba, adalci shine ka aje magana inda take. Mu abin da muke so a samu kyakkyawan zamantakewa, har Najeriya inda ya fice kanshi a yaddan Najeriya. Allah ne ya kaddara ya zauna nan, domin kai da ka fito daga cikin Bahaushe shi fa da Allah ya so ka fito a Okoyo ko a Konko ko wani suna kan duk sunan Yamare, ko kuma a ka fito a kasar Ogun ka zo ka zama Olu, ko ka zama Oba Kanjo, ko ka zama wani abu haka. Haka in Allah ya so da yarban da yake kan yana ibada, inda Allah ya so sai yake a Kano ki tashi a kan Awolu, ko ya tashi a Borno ya fito a Abuja Gana, ko ya fito a Yola ya zama cewa shi zuwan shi Dauro. Amma Allah haka ya ga dama ba zaɓin ka bane zaɓin Allah ne. To zaɓin Allah kuma kai meye dalilin ka kayar da kai ka rayu ka ce wani ya mutu, kai me yasa kai kayar da ce addinin ka addini ne, addinin wani ba addini ba ne, kai kayar da addinin ka addini ne, ka imani da shi ka cigaba da bauta ma Allah, shi ma wancan ba shi ya cigaba da bauta ma Allah shi. Amma wa yace dan shi ya ce bai yarda da addinin ka ka kashe shi? Babu dalili kamar irin da ake da cikin nan a ce wai kamar a Jos wai mutumin Bauchi ya zo zai wuce a ce wai yan Jos an fito hanya an tare, ko wanda ya fito wanda zai je Bauchi ko zai je Yola ko zai je Yobe ko zai je Jigawa, wannan ba al'ada ba ce irin tamu. Ya kamata a ce an wuce irin wannan halin da ake, kamata ya Najeriya nan ta zama kowa ɗaya uba ɗaya, al'umma ɗaya wanda za su rungudu kowa domin a kai ga cikin mun tsira. Dole ne mu miƙe ni wannan domin ƴaƴanmu na baya kar tashi ke wannan mugun aƙida, wannan al'ada da mugun manufa da muke aiwatarwa. Dole ne yadda da wannan kuma mu yadda da cewa yadda gwamnati nan ta miƙe tana yaƙi da cin hanci da rashawa, mu goyi bayansu. Al'ada ce ake so a gina ƴaƴanmu wanda za su rayu da kyakkyawar rayuwa nan gaba. Ba dole ba ne mu ce mun yi wannan, amma ƴaƴanmu su tashi da wannan domin mu an riga an gurɓata tunaninmu. Kowar wanda zai zo ne mulkin idan a ganin waɗansu ba a yi yadda suke son a yi ba, domin a lalata tunanin mutane da su suna ganin ba a yi ma mutane adalci ba. Kuma wannan ba adalci ba ne, zalunci ne, domin ana gurɓata ma mutane tunani ne, domin a lalata musu tunani. Kowa jikin shi da cewa zai iya samun banza yana zaune, ya kamata mu yarda cewa samun banza ya wuce. Misali muna jin yadda ƴan Najeriya suke zuwa Amerika suke can, duk wanda zai je Amerika sun gane shi ya yi aiki yawa har sannan ya samu. Me yasa muka kama wannan tunanin ba? Mu yarda cewa ba zai zama da zaka sa ka tsaya kana tunanin man ji ya sa ta kuce ba ka kai ka ci sai ma ka zama yaron kuna ta zai kana sa ta kana sa ta kana wani tunani. Wannan ina ganin ya kamata a ce mun wuce wannan, mun zama yadda duniya take son ta zama, mun zama tsarka ta kuma al'umma. Da fatan Allah ya sa Najeriya ta rayu a kan rayuwa mai kyau, kuma mu gode a kan zamantakewa mai kyau. Mu yarda dan arewa da zauna a kudu ya je shi so, dan kudu in ya zo arewa ya zauna lafiya, kristan arewa inda duk ya shiga ya zauna lafiya, musulman arewa duk inda shiga cikin arewa ya kama yana cikin gidan shi. Yadda aka samu cewa an samu wani liman a Plateau ya ɓoye kirista wajen masu yawa sama da 150 ya hana musulmi su kashe shi, wannan ya nuna cewa in aka ci gaba da haka za a samu kyakkyawar zamantakewa. kamar dama wannan ya zama wajibi domin Allah cewa a cikin Qur'ani cewa idan ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe duniya ne baki ɗaya to ka kaddara ka kashe duniya menene zaka yi ka ga ma Allah meye sakamakon ka aurin ubangiji meye riba ka aurin Allah an kashe muna fatan Allah ya ba mu kyakkyawa da mutuwa ubangiji Allah ya zauna da Najeriya lafiya samu kyakkyawa da mutuwa nagode
Sannan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla gaida Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ayarin wakilai biyu daga hukumar kullun kafar Najeriya sun tashi zuwa kasar Seychelles yan kwanaki kalilan kafin karawar kasashen biyu a wasan kullun kafa ta neman gurbi a gasar cin kofin nayar Afrika ta shekara ta 2019. Yan Super Eagles din na Najeriya za su fafata da Pirates na kasar Seychelles a ranar 8 ga watan nan na Satumba a babban birnin kasar ta Seychelles. Ayarin zai tafi ne domin kammala shirye-shiryen zuwan tawagar yan wasan da kuma jami'an su domin buga wasan. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Jose Mourinho a yanzu ya amince ya sayar da ɗan wasan kungiyar ɗan ƙasar Faransa Paul Pogba ga kungiyar Barcelona ta ƙasar Spain. Tun sa'ad da aka kammala gasar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Russia ake tare da raɗin komawar Pogba a kungiyar ta Barcelona inda wasu rahotanni suka ce Lionel Messi na buƙace da wasa da shi a kungiya ɗaya. Rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa Mourinho wanda ya sha kashi a wasanni biyu na baya na gasar Premier a yanzu yana son sayar da ɗan wasan to amma sai idan Barcelona za ta iya sayen shi akan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 105. A daidai lokacin da aka soma buga wasannin mako na hudu na gasar Premier ta Ingila a yau kungiyoyin Liverpool da Chelsea sun ci gaba da tabbatar da nasara a dukkanin wasanninsu bayan da a yau din ma suka sami galaba. Liverpool dai ta bi Leicester City har gida ta doke ta da ci 2-1 wanda ya sa ta ci gaba da kasancewa a saman teburin gasar da maki 12 yayin da ita ko Chelsea ta karbi bakuncin Bournemouth ta kuma doke ta da ci 2 da nema. Chelsea din ce ta biyu bayan Liverpool da maki iri daya to amma kuma yawan zura kwallo daya ne ta bambanci a tsakaninsu. Zakarun gasar ta Premier wato Manchester City da ta yi kunnen doki a makon jiya a yau ta yi galaba akan Newcastle da ci 2-1 inda ta koma ta uku a tebur da maki 10. A fagen wasan tennis kuma Serena Williams yar kasar Amurka ta doke yayarta Venus Williams inda ta sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na babbar gasar tennis ta US Open ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar Amurka. Serena ta doke yayarta ta ne da turmi biyu a jere a cikin mintuna 71. Yan uwan biyu dai ya da kanwane uwa ɗaya uba ɗaya kuma wannan ne karo na 30 da suke fuskantar juna a gasa. A bangaren maza na gasar kuma mutum na farko a duniyar tennis Rafael Nadal da yanzu haka ke rike da kambin gasar ya doke dan kasar Russia Karen Khachanov a wata fafatawa mai zafin gaske inda yanzu zai kara da dan kasar Georgia Nicholas Basilashvili a zagaye na hudu na gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida madatala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Tsohon shugaban Amurka kuma ɗan jam'iyyar Democrat Barack Obama ya yi Allah wadai da yadda ake gudanar da harkokin siyasa a Amurka a yanzu. Lamarin da ya kwatanta mara amfani kuma abin damuwa a lokacin da yake jawabi a yau Asabar a wurin karrama da daɗin ɗan majalisar dattawan Amurka John McCain a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumin. Ya ce saka siyasa da ake yi a cikin komai a nan Amurka da yadda muke tafiyar da rayuwarmu da kuma jawabanmu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani ma kwata-kwata.
To madalla masu sauraron mu da wannan ne muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makirde ta na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David. Ni Sarfila Hashin Gumen da ke cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.